Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Madina mai Shanu da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 28 ga watan Mayu. Kafin ku ji abinda muke tafa da su, Madina ba makanan labarai.
To Hadiza, adadin waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar corona ya zarce 1,000. Birnin Washington DC zai dage dokokin zama a gida da aka kafa domin taƙaita yaduwar cutar coronavirus a ranar Juma'a mai zuwa. Sannan Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce fararen hula da ke zaune a yankunan da ke yawan samun rikice-rikice na ƙara fuskantar barazana saboda cutar coronavirus.
Kukanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa duk da gargaɗi daga hukumar lafiya ta duniya, hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa, wato NAFDAC, ta jaddada cewa Najeriya za ta ci gaba da yin amfani da maganin nan, wato hydroxychloroquine, don warkar da cutar coronavirus. Haka kuma ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya, Reshen Jihar Kano, ta baiwa gwamnatin jihar wa'adin makonni biyu ta dawo da ma'aikatan jihar kudaden da ta yanke musu albashinsu na wannan wata. Za kuma mu neka jamhuriyar Nijar, inda mutane uku suka rasa rayukansu a garin Maraɗi sanadiyar wata gobara. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin domin iyali.
Sauraro barkan ku da asuba ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar corona ya zarce 1,000 zuwa jiya Laraba. Wannan adadin ya wuce adadin mace-macen da aka samu a kowace ƙasa sanadiyar wannan annobar nesa ba kusa ba, inda ya yi matuƙar ɗara na ƙasar Burtaniya wadda ke da adadin 37,000, wanda shi ne na biyu a yawa a duniya a cewar Jami'ar John Hopkins. Haka zalika daga cikin adadin masu fama da cutar miliyan 5.6 a duniya, miliyan 1.6 a Amurka suke. Shugaban ƙasar Donald Trump dai na kare kansa daga masu sukarsa waɗanda ke alakanta yawan masu kamuwa da cutar da kuma masu mutuwa kan abinda suka kira rashin mayar da hankali kan cutar yadda ya kamata shugaban ya yi. Shi dai Trump ya ce da bai ɗau irin matakan da ya ɗauka ba da adadin ya fi haka. To har yanzu dai a Amurkar, shugaba Donald Trump yana barazanar takaita ko kuma daƙile kafafen sada zumunta bayan da kafar Twitter ta makala ma sakonnin da ya wallafa alamar gargaɗin buƙatar binciken sahihancin su. Ana kyautata zaton shugaban zai sanya hannu a yau kan wata doka wacce ke da alaƙa da shafukan sada zumunta, a cewar ofishin yaɗa labarin fadarsa wanda bai ƙara bayar da wasu bayanai ba. A shekarun jiya Talata ne shugaban ya samu alamar gargaɗin buƙatar binciken sahihancin wasu sakonninsa da ya wallafa a Twitter kan kaɗa ƙuri'u ta amfani da akwatin gidan waya, abinda ba a taɓa yi ba. Lamarin da ya janyo Trump ya zargi Twitter da daƙile 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma tsoma baki cikin siyasar wannan shekarar. Magajiyar garin birnin Washington DC Muriel Bowser ta bayyana cewa birnin zai ɗage dokokin zama a gida da aka kafa domin taƙaita yaduwar cutar coronavirus a ranar Juma'a mai zuwa. Duk da dai ta ce hakan ne mataki na farko a cikin shirye-shiryen da ake yi na dawo da hada-hadar yau da kullum kamar yadda aka saba. A cikin wata ganawa da ta yi da manema labarai, Bowser ta ce ta yanke wannan hukuncin ne bisa yadda yawan masu kamuwa da cutar ya ragu a birnin cikin kwanaki 14 da suka wuce, da kuma masu kwanciya a asibiti da kuma wasu dalilai na daban. Ta ƙara da yin gargaɗi inda ta ce, gaskiya ɗaya nake son mutane su daɗa tunawa, cutar na nan a birninmu da kuma ƙasarmu gaba ɗaya.
Madina za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa, wato NAFDAC, ta jaddada cewa Najeriya za ta ci gaba da yin amfani da maganin nan hydroxychloroquine don warkar da cutar coronavirus duk da gargadi na dakatar da yin amfani da maganin na gajeren lokaci domin yin nazari akai da hukumar lafiya ta duniya ta yi a ranar Litinin daga Abuja ga wakiliyar mu Halima Abdulrauf dauke da rahoton
Ranar Talata ne babban daraktar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya wato NAFDA Mujisola Adeyeye ta bayyana cewa kasar za ta ci gaba da jarraba maganin hydroxychloroquine saboda akwai kwakkwarar bincike da suka yi nuni da cewa maganin na warkar da masu dauke da cutar coronavirus musamman a lokacin da cutar ba ta yi tsanani ba
very likely Chloroquine and hydroxychloroquine work at the initial stage and to the mild, you know, also partly mild stage.
Ta kara da cewa bayanai da hukumar lafiya ta duniya ke amfani da su kan masu dauke da cutar coronavirus da suka yi amfani da maganin hydroxychloroquine ya sha bamban da na kasar kuma akwai yiwuwar nan da watanni uku za a samu maganin cutar coronavirus duba da yadda likitoci masana kiwon lafiya masu bincike masu maganin gargajiya suka kara kaimi wajen aikin neman magani
there is data to prove that chloroquine worked for many patients that have COVID-19.
Bukatun tabi jagorar kwamitin kota kwana na gwamnatin tarayyar Najeriya Dr. Sani Aliyu ya ce a duk lokacin da aka samu bullar wata cuta ana gudanar da gwaji akan duk maganin da aka samar wato early science a turance domin tabbatar da cewa ba zai yi illa ga mutane ba idan suka yi amfani da shi
yanda ake nazari dama idan aka fara nazari ana dubawa aka tabbatar cewa maganin da ake nazarin sa baya kawo illa to wani lokacin a irin wannan ana samun abin da muke kira early science wato alamun cewa bai yiwa wannan maganin yana da hadari ga wanda ake ba su ba kuma mamaki bane da suka saida amfani da wannan maganin na dan lokaci amma sassan da suka yi ba wai sun saida shi ba gaba daya bai kamata mutane suna shan magani haka nan ba babu shawara daga wurin likitoci wayansu magungunan suna da lahani matuka hadda magungunan da muka saba amfani da su
duk kokarin ji ta bakin ofishin hukumar lafiya ta duniya a babban birnin tarayya Abuja ya ci tara Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Halima Abdulrauf ana tare ne da sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC ga Madina ta dawo da ci gaban labaran duniya
Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya ce fararen hulan da ke zaune a yankunan da ke yawan samun rikici-rikici na ƙara fuskantar barazana saboda cutar coronavirus. A yayin wani taro ta kafar yanar gizo kan yadda za a kare fararen hula a yankunan da aka fiye rikici-rikici, Antonio Guterres ya ce fararen hula waɗanda ke fuskantar rikici-rikici na ganin wata sabuwar barazana mai suna COVID-19. Yace wannan annobar na ƙara janyo wa bangarorin duniya da ke da illoli ƙarin matsaloli. Fiye da mutum miliyan 5.6 a duk faɗin duniya sun kamu da cutar, yayin da masu mutuwa ya haura 350,000. Yayin da masu zuba jari ke ci gaba da fatan alheri kan farfadowar tattalin arzikin Amurka, kasuwar hannayen jarin Amurka ya fuskanci tashin gorin zabi a ranar Laraba. Kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 533 ko kuma da kashi 2. Hakan yasa Dow Jones ta rufe da maki 25,000. Wannan ne karo na farko tun lokacin da coronavirus ta fara gigi ta kasuwannin a watan Maris da aka samu hakan. Kasuwar S&P 500 da kuma Nasdaq indexes dukkaninsu sun tashi da kashi 1. Waɗannan nasarorin da aka samu ya biyo bayan miƙewa da hannayen jarin bankuna suka yi, wani mataki mai nuna yadda masu zuba jari suke da ƙwarin gwiwa kan farfadowar tattalin arzikin ƙasar. Amma kamfanoni da ke samun ci gaba idan mutane suna zaune a gida kamar Zoom da Amazon sun faɗi. 'Yan majalisun dokokin Amurka sun yi muhawara kan wani ƙuduri na leƙen asiri a jiya Laraba, inda har ƙudurin ya fuskanci barazanar daƙile shi da ikon shugaban ƙasa. Kudirin dokar wacce ta samu tsallake majalisar dattawan Amurka mai rinjayen ƴan Republican a cikin farkon wannan watan da ƙuri'a 80-16 ya fuskanci sabbin matsaloli a lokacin da majalisar dokoki mai rinjayen ƴan Democrats ta ƙara masa wasu sauye-sauye. Waɗannan sauye-sauyen sun saka hukumar kula da harkokin tsaro a Amurka ta janye goyen bayanta kan kudirin, inda ta yi gargaɗin cewa shugaban Amurka zai ki amincewa da shi. A cikin wata sanarwa, mataimakin Attorney General Stephen Boyd ya ce duba da yadda waɗannan sauye-sauye ke da illa kan ikon hukumar na gano masu laƙin asiri da 'yan ta'adda, dole sai hukumar ta ki amincewa da kudirin. Idan ya samu wucewa a ƙarshe, Attorney General zai bai wa shugaba Trump shawarar ya hau kujeran naki game da kudirin.
A gaida Madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Kwadago ta Najeriya na reshen jihar Kano ta baiwa gwamnatin jihar wa'adin makonni biyu ta dawo da ma'aikatan jihar kudaden da ta yanke musu a albashinsu na wannan wata da ke karewa, ko kuma ta tsundume yajin aiki na gargaɗi. Daga Kano ga rahoton Mahmud Kwari.
Baya ga haka, kungiyar Kwadagon ta jihar Kano ta bukaci gwamnati ta gaggauta gyara albashin ma'aikatan lafiya na ƙananan hukumomi da malaman makarantun firamare kana da lauyoyi da ke aiki a ma'aikatar shari'a ta jihar, domin ya yi daidai da kunshin yarjejeniyar aiwatar da sabon tsarin mafi ƙarancin albashi na naira 30,000 da ɓangarorin biyu suka rattabawa hannu a yin taron gaggawa da kungiyar NLC da sauran kungiyoyin Kwadago suka yi a nan Kano. Kungiyar ta ce matakin na gwamnati ya ci karo da tanade-tanaden dokokin Kwadago na Najeriya da kuma na ƙasa da ƙasa. Kwamarar Kabiru a domin jibir da ke zaman shugaban kungiyar NLC a Kano, wanda ya jagoranci taron, ya yi ƙarin haske.
Dokoki sun ce ko da gwamnati ko wani wanda ya ɗauki aiki kamfanoni masu zaman kansu zai taɓa albashin ma'aikaci, wanda yarjejeniya ce tsakanin wanda ya ɗau aiki da wanda aka ɗauka aiki, to ya kamata ya sanar da shi wannan ma'aikaci ko kai tsaye ko kuma ta hannunin jagororin kungiyarsa. Saboda haka mun yi watsi da wannan yanka, kuma mun kira ga gwamnatin jihar Kano da ta dawo da ma'aikata wannan kuɗaɗe da ta yanka, sannan kuma ta dakatar da wannan yanka, ta ci gaba da biyan albashin ma'aikata na 30,000 kamar yadda aka saba.
Dangane da haka ne kungiyar ta ce babu shakka za ta tsunduma yajin aiki na gargaɗi.
Mun ba wa gwamnati wa'adin kwana 14 ranakun aiki kamar yadda dokar Kwadago ta tanada. Idan kuma bata biya mana su ba, ko bamu samu yarjejeniya ba, to daga ranar Litinin 15 ga watan Yuni 2020 karfe 12 na dare, ma'aikata da suke karkashin waɗannan kungiyoyi na Kwadago na jihar Kano kafatani za su tsunduma yajin aiki na gargaɗi na kwana 7.
Sai dai kwamishinan kuɗi na jihar Kano Alhaji Shehu na Allah, wadda ma'aikatarsa ce ke kula da harkokin kuɗaɗe da albashi na jihar, na cewa
wannan gwamnati tana kishin al'umma kuma tana kishin ma'aikata. Abinda ake samu yayi kasa, gwamnati ta ga cewar da ta bar al'umma su yi sallah, azumi ya zo ya kare, lokutan sallah su zo, sai ta ga cewar bari ce aiki da abinda take ganin kuɗin zai iya ɗauka. Kuma na imanin cewar kungiyar Kwadago ga ma'aikata a jihar Kano masu fankari ne, masu fannin ya kamata ne, masu tabbatar da cewar gwamnati tana iyaka iyawata ganin cewa ta tsare haƙƙinsa da mutuncinsa, musamman abu ne a sarari na duk duniya, ba na ƙasar Najeriya kaɗai ko ba na jihar Kano ba. Yanayin kuɗi su kasu suka asasa haka, kuma na tabbatar da cewar ba za a kai ga gabar da za a yi yakin bani kwari na tsakanin kungiyar Kwadago da gwamnati ba.
Gabanin wannan wa'adi na ƴan Kwadago, akwai zargin cewa magabatan kungiyar ta NLC da gwamnati bakin su guda.
Ni a matsayina na shugaban kungiyar Kwadago da nake jagorantar wannan al'amari, ina kalubalantar duk wani jami'i da ya kawo wata takarda ko wani sakamako na taro da aka yi wanda ya samu yarjejeniyar kungiyoyin Kwadago na jihar Kano akan a yanki kuɗaɗen ma'aikatan jihar Kano.
Shugaban kungiyar Kwadago ta jihar Kano kenan, Kwamarar Kabiru a domin jibir, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Tuma da la a gaida Mahmud Kwari. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda mutane uku suka rasa rayukansu a garin Maradi sanadiyar wata gobara da ake kyautata zaton cewa baccin wutar lantarki ta haddasa ta. Ga Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni da rahoton.
wani da ya kai dauki a lokacin da gobarar ta tashi ya yi mana karin bayani game da abin da ya gane wa idanunsa ya faru
mun da ji ana kukuma wuta muka rugo mu za wuri mu kawo dauki mu kawo taimako da gaske dai tunda Allah ya ba mu iko shiga cikin kakin wutar ta kama kenan ba mu da labarin da waje yake gare mu dai na ruwan da kuma sun da sun kira safarin kake da kuma sira kuma sai Allah ya kawo safarin suka tawo suka shiga ciki suka kashe wuta daga cikin ban da shi wallahi Allah ya dan ba mu da labarin da abin da sai da waya
ɗan kwana-kwana na garin Maradi sun kai agaji a lokacin da aka ce ar ga wuta nan a daidai lokacin da abin yawa kana gwamnan jihar Maradi Malam Zakar Umaru da shugaban majalisar da'ira da ta jiha Maradi da sauran mukarrabansu sun kaiwa waɗanda abin ya rutsa da su ɗauki waɗansu daga cikin waɗanda suka kukuta daga wannan itila'in sun yi mana ƙarin bayani.
Ni dai na kwance sai na ga wuta tana ci. Sai na ji to da gudu Allah ya bani sa'ani na hita saura ƴan uwana ba sai ta ba Allah ya musu tsikawa ko mutum uku ne ko hudu washan gudu ne in hita in tsira da rayuwa ta
ka fadi
a abun wade ba wutar ce ta taba ni zafin wutar ne ya taba ni da rayuwa ba a zantsan inda an hita da rayuwa ko in yayi wallahi ni dai ina kwance ne daga kai wuta na ci na rugo da gudu na hita ban san abin da ya hadasa ka ba
wallahi ina kwana ni dai ban san ba abin da ya kana ba cikin kwana ji ana cewa gobara da na zaburu wani haitu ta kawo daki na uku na ji zagi sun rufe ruwa ga sahani na zuwa mashiki na na kada cika sahani na hita da gudu wasu baya ga shiwon labar da wani labari wanda suka yi ciwo mutum biyu ne wanda suka muska rasa mutum uku a tabi na maji guda a taɓa yi shi na farko ita ba ta kadara ake mutum da dai an samu rai na kai da laya shi ne ake wata ta kadara inda rai laya wata ran sai Allah ya limka maka yankin bilinkin rai laya kawai ake wata amma dan asara an yi asara ba kaɗan ba daki goma sha biyu kuma ina daki sha biyu ne da fa'a tun da hasken kuma kai saki ta ai alje waye da sun tutuyi da kashmira da kingin kai ki sun tutuyi da sai guwa ma sun haka dauki suka ma yan safir su zo yan safir suka zo mota guna wata sai sun suka karo mota ta biyu
mutane dai biyu ne daga cikin wadanda suka ji mummunan rauni kuma ke cikin matsanancin hali bayan wannan gobara ta rutsa da su suke samun kulawa ta musamman Albar asibitin Maradi yanzu haka Haruna Mammana Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna Mammana Bako kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya saurara mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tsanta hoiwa
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiya kan yadda annobar coronavirus ta shafi iyali da kuma matakan da za a iya dauka na kariya a yau bako da muka gayyata a shirin Dr. Mairo Mandara kwararren likitan mata ta yi bayani kan yadda wannan annoba ta sauya yadda aka saba ziyara da kuma zumunci tsakanin iyali da dangi
gaskiya a wannan zamanin da muka samu kanmu ba wai an ce za mu daina ziyara har abada bane a'a ta dan wani lokaci ne wannan abin da ake ciki dai sai nan da wata uku nan da wata shida da nan gaba ake so kowannen mu ya killa kanshi killa cewa ba wai lalle ki zauna a cikin gidan ki ko kuma ta zauna a cikin gida ba a'a duk harkar da mutum zai ya zama na da shi da cikin mutane ba kamar yanzu a ce ga babanka a gari ɗaya kuke ai ba ka cewa kar ka je ka gaida mahaifinka ko za ka taka da kafa kar ka je ka shiga wani a hau a taɓa ka rinka ka rungume wani kurkusa da shi ko kuma a hau a je shi ka samu kun taru ku da yawa a'a ka duke da kafa ka tashi ka je gidan mahaifinka mahaifinka na shan gefa yana cikin daji kana daga waje kofa ina kwana ina gafiya an yi lafiya lafiya don kun sa hanzara tsakankalin su kamar kamar kafan goma kamar babban mutum ya miki kafa yana tafiya ba kai kamar kafan goma yana daga san kafi kusa a nan babba idan kana baka ina gajiya lafiya lafiya rashu a sai albarka sai albarka ka tashi ka tafi to kin ga irin wannan sadara ka bada kafa goma ai ba za ka yi shi cikin daki ba ko dukkan shi daki da kafa uku ba aka kuma kene zuwa barkan haihuwa in kika je kin je kin cakkofi dan mutane kina da lafiya lo kin kama da mutane kin je kin bashi cuta to kai san ko in ka je ka dauki jariri mahallukin Allah mala'ikan Allah ka sa mishi cuta kai san ko ba za ka ji dadi ba kuma gobe kiyama Allah zai tambaye so dan haka abin da ake nufi shine abin da ya kama dole 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 sai a yi to wannan fa Allahu a'lam ba ana ba amma abin da bai zama dole ba ba lalle ba abinda zai kare mutane su taru waje dai ba din dai ba dan haka su kansu kungiyar su sun san su na mutunci babban mutunci da cikin cikin su ga yan sani da manyan manyan malaman Najeriya suka hadu suka ce kamar yadda aka yi a masallacin Annabi da masallacin Makka aka rike ga sallan jami'a aka ce mutane ka ai sallan masallacai in za ka yi sallah a gidajen ku kuna iya sallah a gidajen ku ku yi jami'in ku a gidajen ku amma kar a hada kafada da kafada kar a zo kurkusa a ba da fili kamar yadda muka gani ana yi a Ka'aba tsakanin mutum da mutum kuma inda kai sallan ka a wajen za ka yi nafilan ka domin in ka tashi a wajen ka je wani waje wani kuma ya zo wajen da kai ka tsumi kai sallan ya yi nafila shi kuma ya damfa hannun shi inda ka damfa hannun ka an yi ba a yi mace ne to duk waɗannan abubuwan malamai abin da ake fata yanzu dai a karkara har kin na ma sallah ba ni kawai ai aiki da samu abinci amma ayyukan da ba a yi da samu abinci aka yi ba ne da dole sai an shirya ka an ce kamar yanzu a ce kai kana sai da kina sai da kosai to sai yaya za a yi kina sai da kosan ki idan mutum ya zo sai kosai ya ce malama ina son kosan naira 20 bai zo ya tsuguna a kan ki ba bai ke zauna a bayan ki ba ya tsaya a gefe can in kika gama kosan kika nade mishi kika sa mishi abu kika sa mishi a faranti maimakon ki dauka a leda kina mika mishi ko a hannun ki da hannun shi in kika rike mishi sai ki dora a kan faranti in kika dora a kan faranti sai ki mika mishi sai ya dauki leda ya dauki kushin kwallon sai ke ma ya sa miki kudin ki a kan faranti sai ki zo sai ki dauki kudin ki ki ajiye in kika gama aikin ki ki wanke hannun ki kin ta kana kudin ki kin kirga su kin gama komai da komai kin daure a cikin yadda kake ko a cikin kunshin ledan ki ki samu hannun ki da sabulu ki wanke ki dauki da ki kama hanya ki gida kin ga hannun ki bai shafi nashi ba yanzu ran hada hanci shi bai shafi nashi ba ke kanki ne so ko sai ki dan sa hanci ki kina rufa hancin ki lokacin da kike so ya kosan ki
to likita yana yiwuwa shi wannan wanda ya sayi kosan nan a wurin mai kosan nan ya kama wannan cuta daga wannan takarda da ta baci ko kuma ita ta kama cutar nan daga kudin da ya bata
eh ana iya samu domin shi wannan cutar ana yan sai yana iya dadewa ma a jikin leda kaman kwana 6 kuma yana iya dadewa a jikin takarda kaman awa 3 to dan haka shi yasa in aka zo kaman yanzu yawanci shi yasa yawanci ko ni sai ana wanke hannu to kun ga idan ko tana da shi amma idan hannunta mai hannu ne wankakke ne wata kuma sa hannunta a baki ko a hancin shi ba ba za ka dauka daga cikin ka ba shi ba inda ko tana da shi kun ba ka shafa ai ba a hannunta ce ba a hancin ki ko bakin ta ko idan ta sai dai in kazama ce tana so ya kwai tana fata majina to nan fada to in ko tana kwaso ya kwai tana fata majina da ba bai kamata ka sai kosanta ba
to likita kin san dai kasashen mu inda ake fama da talauci akwai da dama da suke rayuwa hannu baka hannu kwariya idan ba su fita fa ba za a ci ba to irin waɗannan mutane a wannan lamarin galibi ma yayi dalilai kenan da suke sawa suke shiga nan gida su fita nan gida domin neman abin da za a ci yaya za a yi da irin waɗannan mutane ya za su kare kansu kuma ya za a yi a kare su
gaskiya irin abinda ya kamata yanzu lokaci ne da aka kawo dole mu ga mu kan mu gaskiya yanzu ba lokacin da zaka rinka jin gida kana bara bane ba in kana so ka kare kanka dare ma ka samu aiki kwada gokaji da kaje kana bara kana jin gida ka shiga wannan gida ko magana da wannan ku magana da wannan zaka yi daukan ciwo dare ka samu kwakwari in ka kai samu kwakwari a waje eh zaka yi kwakwari a biya ka kudin kwakwaran ka kama wannan ka tafi gidanka kaga ba ciki ba kai cudanya da mutane ba an gane abin da nake nishi ko
haka
idan haka shi yasa gwamnonin na arewacin Najeriya gaba daya da wannan cutar ta zo suka hana almajiranci yanzu duk inda almajirai suke ana tattara su a sa su a mota a maida su garin su a maida su jihar su gwamnatocin jihar su ne iyayen su da ba su iyayen su domin in ba haka ba sai almajiran da muke da su dire wannan abin zai iya kashe su za su mutu kurmin su don haka almajiranci aka hana ta a arewacin Najeriya gaba ɗaya duk yaran da ana ta ɗaukar su ana maida su garin su in fa'in aka kai su sai an gwada su a gani suna da cutar ko ba su da cutar wanda ba su da cutar a ba ma iyayen su wanda suke da cutar su kuma sai ka ga an wanda suke da cutar su kuma an rai a sa a ajiye su ana ba su magani waɗannan abubuwan abu ne ba masu wahala da ba su da ansa mai sauki abu ne na jarabta da ubangiji ya jarabce mu da shi lokaci ne na annoba lokaci ne dole mu samu canji a rayuwarmu lokaci ne da babu ansa da abubuwan da muke nema da dole kawai sai mun zauna mu yi tunani amma alal misali wani babban abu da ya canza mana shi ne magana daura aure da sauransu in ka je ba za a je na aure ba to amma yanzu abin da yake ake faruwa shi ne sai ka ga miji da an kawo waliyan shi biyu ko uku mata an kawo waliyan ta biyu ko uku sun zauna a masallaci ga ɗaya can ga ɗaya can ga ɗaya can ga ɗaya can ba su kusa da juna kowanne ya sa wannan takunkumi a yi hudu ba a daura aure yanzu daura aure ya wuce mutum goma ake daura aure kwata-kwata.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau kafin mu sallama da bakuwata mu zamu duba yadda za a iya ci gaba da bukukuwa a wannan yanayi ba tare da shiga hadarin kamuwa ko kuma da yada cutar ba. Kafin nan a madadin bakuwata mu Dr. Mairo Mandar kwararren likitan mata da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake komawa ku saurari wannan shirin da kuma waɗanda muka gabatar a lokutan baya. A shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryen mu da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Adadin waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar corona ya zarce 100,000 zuwa jiya Laraba. Wannan adadin ya wuce adadin mace-macen da aka samu a kowace kasa sanadiyar wannan annobar nesa ba kusa ba, inda ya yi matukar dara na kasar Burtaniya wadda ke da adadin 37,000 wanda shi ne na biyu a yawa a duniya a cewar jami'ar John Hopkins. To har yanzu dai a Amurkar shugaba Donald Trump yana barazanar takaita ko kuma daƙile kafafen sada zumunta. Bayan da kafar Twitter ta makala ma sakonnin da ya wallafa alamar gargadin bukatar binciken sahihancinsu. Magajiyar garin birnin Washington DC Muriel Bowser ta bayyana cewa birnin zai dage dokokin zama a gida da aka kafa domin takaita yaduwar cutar coronavirus a ranar Juma'a mai zuwa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ci mu dauki da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi Iro mamman kuka sheka wanda ya rasu jiya kuma za a yi jana'izarsa yau Alhamis da ƙarfe 11 na safe. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Madina mai shanu da ta kaya ni gabatar da shirin da Sidi ya haɗa shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya ma'assalam.
Bonjour au micro